بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم أما سوكلم ودسرارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمكو لاري مرا بارس حكي داو واتكو أن شرينا من فتوى دار الحديث شرينا مصمى ليكي أمس تنبوي أكان أبن دسك شافيه وكنشو كنشان أزمي دكو موتى رمضان. Wanda a yau ma muna tare da malamin da yake amsa mana waɗannan tambayoyi, Dr. Kadir Abubakar Amin Asgar. Alagawa tawala, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To insha Allah, kafin mu shiga cikin tambayoyin namu, zamu koma zuwa ga malamin domin mu ji guzuri da malamin ya yi mana shi a shirin namu na yau. Alagawa tawala.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha tamu ta Albani TV. Kaniwa da shan Allah, ina sake muku sallama a karo na biyu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana gidan gidan. Ina so na ƙara jaddada mana batu game da muhimmancin sallar dare, musamman a waɗannan kwanaki na goma ƙarshe. Da waɗannan kwanaki ne na zage damtse, Annabi sallallahu alaihi wasallama a rawaito cewa idan waɗannan kwanaki suka shiga, yakan tada dare, yakan tashi da dare ya nisanci makwancinsa, sannan ya zage damtse kuma ya tashi iyalansa, yakan yawaita sallah a wannan kwanaki. Madama shi a wurinsa wannan sallah ƙarin farilla ce, kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari cewa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a wannan kwanaki, ya tsawaita karatu har Aisha tana ganin wato cewa ya matsa wa kansa, ta ce dan menene za ka dinga wannan ibada bayan Allah ya gafarta maka. Yace baran kasance bawa mai godiya Allah ba, ya kamata mu zama dukkaninmu masu godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala akan dai wanda ya mana na riskar Ramadana. Ko mu sani cewa waɗannan kwanaki ba dole ka sake riskarsu ba, ko koda ka sake riskarsu ba dole ka sake samun irin wannan dama ba. Ta yi za su zo kana halin tafiya, ko kana har rashin lafiya, ko kana wani hali da ba za ka iya wannan ibada ba. Wannan dama da ka samu ya ɗan uwa mai albarka ita ce damarka. A tashi cikin dare a yi sallah, a yi addu'a, a yi istighfari, a tashi kuma tashi iyalai, a zage damtse, a nisanci makwanci. Allah ya yi shaida ga masu wannan aiki, kanu qalilan minan layli ma yahjaun, sun kasance ɗan kaɗan ne cikin dare suke kwanciya. Wa bil ashari hum yastaghfirun, sannan da asubahi kuma su ta neman gafara Allah. Allah ya sake cewa ta tajafa junubuhum anil madaji, wato gaban jikinsu na nisantan makwanci. Ta tajafa junubuhum anil madaji da'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna kiran Allah suna roƙonsa dan tsoron azabarsa da kuma kwaɗayin rahamarsa. Allah ya yi musu ainihin wato alƙawarin cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, babu wani ido ko wani rai da ya san abin da Allah ya ɓoye musu na ababen jin daɗi da zai sanya musu ainihin idanunsu. Da haka wannan ibada jama'a ibada ce mai muhimmanci, kuma lokaci ne ƙanƙani wanda yake ta wucewa. Yanzu dai kalla yaushe yaushe ake labarin azumi ya kusa, azumi ya kusa, gashi ya fara bankwana. Allah ubangiji ya samu dace, Allah ya sa mana albarka cikin ayyukanmu, Allah kuma ya bamu ƙwarin gwiwar dagewa wajen yin ibada din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Allah ya saka da alkhairi. A tambayar mu ta farko yana da alaka da sallolin dare din, cewa ina hukuncin mutum ya yi kasa da raka'a 11, sannan kuma mutum na iya hada sama da raka'a 2 kafin ya sallama?
To ya halasta a yi kasa da raka'a 11. Babu laifi mutum yana iya raka'a da bata kai 11 ba. 11 a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine adadi mafi yawa. Idan an rage an koma 9 ko 7 ko 5 ko makamancinsa saboda wata bukata, babu laifi akan haka aslan. Sannan dangane da batun yin raka'a fiye da 2 kafin a yi sallama, wannan ma wani mahalli ne na sabanin fahimtar wasu nasoshi da malamai suka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a dare yake salatul layli masna masna, sallar dare raka'a biyu ce. Malamai suna ganin wannan ita ce ka'ida amma game da sallar dare. Sai kuma Aisha ta ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi raka'a 4, ya sake raka'a 4, ta ce kar ka tambayi daɗinsu da nagartarsu da tsayinsu. Ma'ana wannan wani abu ne wanda yake confirm akwai shi, akwai daɗin karatu, akwai nagarta, akwai tsayin karatu. Sai malamai wasu suka ga wannan cewa ta yana yin raka'a 4 kamar yana yin raka'a 4 ne sannan ya sallama. Wasu suka ce a za a sake ɗauko wancan hadisin a hada a fassara cewa raka'a 4 nan abin take nufi ba in yi sallama ta farko a raka'a 2, to nan da nan zai miƙe ci gaba da raka'a ta uku da ta hudu, idan ya sake yin sallama to sai ya tsaya ya huta, shi take nufi da raka'a hudu. Wannan fassarar ta fi hada hadisan, musamman muka lura da cewa wato ita sallar dare kullum ana so kace kama da sallolin farilla, kace kama da azhar ko la'asar, kada wuturinka ya kama da sallar magriba, to kada ce kama da sallolinka na farilla. To ana yin tabbi nan dama kuma dukkanin nafilfili, to zaka ga hatta na wuni ma bibbiyu ne, sallar duha in kana yin tabbi ake yi sannan asallami a sake yin haka nan a sunnar rawatib kafin azhar wanda ake yin guda hudu, kuma ana so kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame. Wannan fassarar ta fi haɗe hadisan, amma in ma mutum yayi amfani da wancan fassara yayi hudu ba za a ce sallar shi ba ce ba, saboda akwai malaman da suke ganin haka suna ganin wata siga ce ta daban wajen yin ainihin wato wannan sallah. Wallahu a'lam.
To Allah ta'ala wannan yayi tambaya kuma cewa yana iya hada raka'a takwas kafin sallama ita ma,
to gaskiya wannan shi ma zai hawancan babu dama hurhudu din ma kaji dai
yadda aka maka fassara
yana kuma ga takwas, a ce ai kai har takwas sannan ai sallama, wannan wani nau'i ne na daban wanda yana buƙatar tafsiri gaskiya.
To Allah ya saka alkhairi. Tambaya ta gaba yana magana akan mai tambaya tana cewa jinin al'ada ne yake zuwa mata, to bayan ya dauke ta yi sarki ta fara azumi kwana ɗaya biyu kuma sai ta rinka ganin digon jini yana zuwa mata, shin azumin da take yi akwai azumin koko babu?
To jinin da ke zuwa mata bayan sun yi tsarki ya tabbata ta ga wani ɗan digo ko wani alamar jini, wannan babu itibari da shi kwata-kwata, babu itibari da shi. Abinda kullum yake bani sha'awa shine in dai azumi ne to mata ba sa nauyin baki wajen yin wannan tambaya, amma in ba azumi ne ba ma sa damuwa tunda sun san sallah ce ko an rasa babu ramuwa, wannan ya kamata su san ba daidai ba ne. Azumi saboda za su rama shi suke damuwa da su san menene, ya kamata su san kowane hukunci ko da ba dan azumi ba, domin ai ta ma sallar in baki ba ainihin kusani ne. Almuhimmu dai wannan dan abin da zai fita na tabo na jini ko makamantansa, idan tsarkin ya tabbata tsarki ne ta yi kwanakinta kuma ta ga alqasatul bayda, abin da za ta gani na sharan mahaifa da suke cewa bayan kwana ɗaya ko biyu, babu laifi a kan shi insha Allah.
To mai tambaya ta gaba ita ma mai alaka ne da wannan, tana da matsala ne na aiki ake mata wurin haihuwa, kuma ta an yi aikin kusan tashi uku zuwa hudu, to dan haka aka bata shawara ta dan yi wannan abu da suke yi na tazarar haihuwa. To ta je ta sha waɗannan magunguna ko an yi mata dashe, sai kuma jini yana zuwa, da tana kwana biyar amma yanzu tana sha biyar, to azumin nan ne ya fara zuwa mata haka, shine ta rasa ya za ta yi.
To wannan iskaliya ce gaskiya, da ina jin mun taɓa yin wannan maganar da aka sanar wani shiri da muka
yi.
Malaman fiqhu a wannan zamanin abinda suke cewa idan jini ya zarce haka ya zama istihaba. Amma ni personally na taɓa tambayan wata ma'aikaciyar lafiya wadda masaniya ce harkar lafiya, cewa me ke kawo wannan jinin. Ta bayyana cewa abinda ke kawo wannan jinin shine a san da mace ta sha wani magani ko aka sa mata wani implant ko wani menene da take saka musu wanda zai hana ta ɗaukan ciki, to maganin yana aiki ne wajen canza ɗabi'ar halittarta, hormones da ake cewa ƙwayoyin halitta waɗanda suke taruwa lokacin ovulation, lokacin da take wato mahaifar take shirye da ɗaukan ciki, to za su zo su za a yi distorting din su, za a rikirkita su. To wannan rikirkitawan shi ke taho da rikirkicewa al'ada, maimakon sai an yi kwana 23 a cikin wannan kwanaki 23 galibi tsakiyarsu tana yin ovulation, tana zama wato a shirye da ɗaukan ciki, sannan in ba ta ɗauki ciki ba wannan sai ya juye zuwa mahaifin nan haila kwana 5 ko 6 da aka sanya zubi sake yin tsarki. Idan aka rikita mahaifar aka rikita ɗabi'arta, shine wannan jinin shine yake tsintsinkewa ya zo a lokuta daban-daban. To kaga in aka yi itibari da cewa dai kul huwa azan, wannan jinin shine dai kazantar ta yayyanke, to kenan duk sanda jinin ya zo babu sallah kenan, babu azumi. Kaga wannan ya zama kuma zai zama wani abu, akwai haraji sosai a
ciki.
To idan kuma kai itibari da abinda malam fiqhu suka faɗa na cewa to kawai ta ci gaba da maintaining kwanakinta, abinda ya goye ya dauri akan wannan tai ibadarta to wannan kage ya lazanci sai injinin ya canza kala
na'am
ko ya canza yanayi na kanshin sa ko karnin sa
na'am
sannan ne za a ce to daban ne da shi
wancan jinnin
al'ada inna damal haidi damun aswadu aswada yu'raf
na'am
jinin haila jini ne mai duhu wanda an san shi ba'ana Muhammadu Khalafa jinin istihaba ba irin wannan bane to ita ko wannan tana ganin jinin hailatta ne amma a kwanaki da suka wuce kwanakin hailatta da ta sani to kaga ta zo da wani sabon iskaliya makanta ma malamai da sauransu saka in za ba ta fatawa irin da malamai suke bayarwa shine cewa in kwanakin ta suka wuce sai ta ci gaba da yin ibada amma ni gaskiya ina jin kaikayi a cikin da wannan fatawa saboda wannan abin da ta
sani
wato kuma malama da ta faɗa wannan kaga ba malama ce ta addini ba bazan tsanci mata to muke ganin fatawa
gaskiya ne
to kuma ban samu halin wani tsananta bincike a kai dan ganin ko wata kila a yanzu a zamanin ci akwai malaman da suka kalli waɗannan wujihat din na ilimin kiwon lafiya suka yi fatawa da mujibin su ba dan kamar yadda na faɗa a ran nan shi ilimi dukan shi abu ne ƙwaya ɗaya asali yana da haɗari ƙwarai dan kana malami a wani fanni ko kana mai karanta a wani fanni ka dinga inkarin wasu fannoni na ilimi wanda baka san su musamman fannonin na kimiyya ba daidai bane ka dinga inkari dan kana malamin fiqh ka dinga inkarin kimiyyar abin nan gynecology ko dan kana malamin hadisi ka dinga inkarin ilimi na astronomy ko dan kana malamin qur'ani ka dinga inkarin ilimi na wani ilimi na lissafi ko na kowanne ilimi ne kuma musulunci ya yi tarafi da shi idan an samu kuskure a cikin shi wannan abu ne sananne amma bincike na ilimi yana da hadari kwarai kawai ka dinga inkarin sa saboda ya saba wani abu da ka riga ka giro akai amma ta yi a sanin da za a yi a ga cewa to yaya mu musulmi za mu ci moriyan wannan bincike a ilimi dan ilimi ne ba ƙarya ba so da haka abinda malamai suke cewa za su ci gaba da yin observing kwanakinta da ta sani in ta iya tantance su sauran kuma ta yi azumi amma idan ta zo kuma sai ta zabo su kwanaki kamar da bai ce kamata hidin nisa'u
sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da khairi wato wasu abubuwa malam guda biyu na kara riskowa a cikin bayanan nan da kuka yi cewa ilimi asalin su guda ɗaya ne wato irin yadda ake inkarin kada wani wanda ya san wani bangare na ilimin duniya ko boko ko kimiyya ya rinka ganin malaman addini cewa nasu ilimin ba komai bane su ma kuma haka kakkin
sarki ne yadda mu ustazai muke da taurin daukar dini idan wata boko ya sa mana baki
kwarai da gaskiya harkan namu
ya kamata mai adalci
na'am
mu shigar ka da na'am
sannan
ne adalci
Allah ya saka alkhairi sannan abu na biyu wancan magana na bayanin wannan likitan da kuka ishara ma'ana rikicewan nan da abubuwan nan na magunguna ko abin da suke amfani da shi yake kawowa shi yake sa wasu ma sai ya tsaida majinin gaba daya
sai kuwa wata take watanni ba ta jini ba da wuya dai mace ta sha maganin magungunan nan
mace ta ci gaba yadda ta saba
a cikin su ta ci gaba da al'adar ta da wuya magungunan suna da serious side effects duk wanda ya san harkar lafiya zai ga maka wallahi amma gashi kuma saboda jarabar da Allah ya jarabce mu da ita ta mata ba su san haihuwa maza ma ba su san haihuwa da al'umma duk duniya an ki ganin haihuwa yanzu sai illa man asaba Allah to sai ka ga mutane kamar su ba ya fasa akai ba kamar su sai akai a kamfani ba su san su haihu ba su san an haihu suna mai ciki da zama abin kyama kamar ta yi zina to shine waɗannan magunguna ga sunan sun yada a duniya to kuma tunda ka san shi magani da kake ganin shi business kamfanonin da ke magungunan nan kuɗaɗe suke samu biliyoyin kuɗaɗe to dole su ci gaba da campaign su suke sponsoring a ci gaba da campaign ana zuga mata saboda in mata suka daina sha ba wanda
zai ba ba
su suke yada waɗannan shigoyin suke daukan ainihin wato ayi bidiyoyi ayi kallace kallace a internet a gidajen TV a shirye dramomi a samu wasu malamai da wasu mutane ayi musu workshop a dauke su a kai su wata kasa a kimsa musu wannan tunanin dubu idan tunanin ya yadu shikenan sai ka kowa sai ya ga har ordinary chemist sai ga an rubuta anan ana bada shawara akan family plan
subhanallah
family planning drugs ko consultation available here kuma isri za baka wani position Africa dai ka ce maganin ka da ka shi magani business harka ce ta neman kuɗi kuma tunda sun samu an karba ana sai yadda ka kusanta yawan mata da ke siya da matan aure da wanda suke ba ba matan aure ba mata aure ƴan mata da zawarawa da karuwai da waɗanda suke duk mata dai waɗanda suke hulɗa da maza sawun hulɗan nan ta aure ce ko to wajen aure saka tana san shi waɗannan magunguna Allah shi kyauta
Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi jama'a masu kallon mu da sauraron mu anan zamu saurara cikin wannan shiri namu na yau sai Allah ya kai mu shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi